sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niya hawa kuma ana iya samun Alpha Radio na Kumasi dake kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin na yau Laraba 23 ga watan Mayu na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta Kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba. Hadaddiyar daular Laraba ta ce ita fa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka don amfanar Trump ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirye yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa cutar kwalara ta barke a kananan hukumomi biyu a jihar Adamawa kuma har mutane 12 sun mutu.
Kawo yanzu aka bayyana cewa mutum 12 ne ma suka mutu, yayin da mako ake jinyar mutum 134 sakamakon kamuwa da cutar.
A can jihar Niger ku, gwamnatin jihar ce ta baiwa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tallafin kuɗi da kayan abinci da rikicin da aka yi a cikin ƙaramar hukumar Boso.
Abinda Niger State Government ta kashe akan wannan tallafi da na sojoji da na su mutanen wannan ƙauye ya kai naira miliyan 26.
Ha kuma za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sa na demokradiya a yau. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta Kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba, bayan an shafe kwanaki biyar ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilansu a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, wanda ya sa masu shiga tsakani na kungiyar kasashen kuryar Afirka IGAD a takaice suka tsara wani daftarin da ya tabo muhimman batutuwan da ake takaddama a kai. Da fatan bangarorin biyu za su rattaba hannu a kai zuwa ƙarshen mako. Wakilan gwamnatoci da 'yan adawa da 'yan raji da kuma masu sa ido sun rattaba hannu jiya Talata kan wata takarda ta alkawarin dukufa wajen ci gaba da tattaunawa kan matsalolin shugabanci, ciki har da batun aiwatar da tanaji Majalisar Ɗinkin Duniya na baiwa mata aƙalla kashi 35 cikin 100 na matsayi a gwamnati, da ajiye bindigogi da kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan Disamban bara. Shugabannin majami'u suka jagoranci wannan zagaye na tattaunawar. Archbishop na Majami'ar Anglican na Sudan ta Kudu Justin Badi ya fito daga wurin tattaunawar jiya Talata, yana mai cewa saƙonsu ga wakilai a wurin tattaunawar mai sauƙi ne. Majalisar Majami'un Sudan ta Kudu na kira ga bangarorin da su haɗa kai da juna ta yin ba ni gishiri in baka manda, a kuma haɗa kai da ƙungiyar AGAT saboda a taimaka ma miliyoyin 'yan Sudan ta Kudu da ke fama. Abinda Archbishop Badi ya gaya ma shirin muryar Amurka mai suna Sudan in Focus kenan. Hadaddiyar daular Larabawa ta ce ita fa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 don amfanar Donald Trump ba. Ministan harkokin wajen hadaddiyar daular Larabawa Anwar Gargash ya karyata hakan ne a kafar Twitter jiya Talata, bayan da kafafen yada labarai a Amurka suka ruwaito cewa ɗan Trump ya gana da jakadun Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa a shekara ta 2016. Ya kamata a fuskanci gaskiya a maimakon gugar zana da kuma yada jita-jita. Hadaddiyar daular Larabawa ba ta yi yunkurin yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 ba, a cewar Gargash. Ya kara da cewa kamar sauran gwamnatocin da ke dasawa da Amurka, jami'an hadaddiyar daular Larabawa sun tattauna da jami'an yaki neman zaben bangarorin biyu a shekara ta 2016 don su san inda kowanne dan takara ya dosa game da manufofin kasashen waje. Jaridar New York Times ta ruwaito a makon jiya cewa dan Trump ya yi wata ganawa da ta kunshi wakilan hadaddiyar daular Larabawa da kasar Saudiya. An ce wai wani dan aike ya gaya ma dan Trump din cewa a shirye shugabannin kasashen biyu na Laraba suke su taimaka mahaifinsa ya ci zaben. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yuwa ganawar da aka shirye yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba. Idan ba a yi ba, watakila za a yi nan gaba, a cewar Trump. Ya kara da cewa mai yuwa ba za a iya yi a ranar 12 ga watan Yuni ba. Da yake magana a zauren Oval Office na fadar White House ganga da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in, Trump ya yi bayanin cewa akwai wani yanayi da muke son gani, ina jin za mu samu wannan yanayin. Da aka tambaye shi irin yanayin da yake nufi, sai Trump ya ce bai kamata in faɗa ba. To amma batun kawar da makamin nuclear a Koriya ta Arewa dole ne ya faru. Shi ma da yake bayani a taron manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu Amurka na shirye-shiryen ganawar a ranar 12 ga watan Yuni, to amma bai tabbatar ko ganawar za ta yiwu ba. To amma ya ce yana da ƙarfin gwiwar cewa a ƙarshe dai za a yi wannan ganawar. Murkushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin kasar Burundi ta yi a shekara ta 2015 har yanzu na shafar babban birnin kasar, inda har yanzu ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro masu tsauri. Har yanzu wajibi ne ga mazauna birnin su ajiye littattafan rubuta sunayen duk waɗanda suka ziyarce su. Hukumomin tsaron gwamnati na iya buƙatar ganin irin waɗannan littattafan, kuma muddin aka kasa gabatar da su ana iya kama mutum. Iroki, wata yar shekaru 22 da haihuwa kuma mai ƴaƴa biyu, ta gaya muryar Amurka cewa yawan kwankwasa kofa da ƴan sanda ke yi na firgitata. ƴan sanda kan kwankwasa kofa da ƙarfi, hakan na tsorata mu, a cewarta. Ta ƙara da cewa sukan tayar da yara daga bacci, ƙarar kwankwasa kofar da ake yi na iya illa ga marasa lafiya. Wani sa'in ma sai ka ɗauka cewa wasu miyagu ne suka kawo maka hari, sukan iya komai da ƙarfi idan suka zo bincike, a cewarta. Cutar Ebola da ta kashe mutane 24 a Arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na iya yin illar da ta kai wadda ta addabi Afirka ta yamma a shekarun baya, muddin dai ba a ɗau mataki ba. To amma masu kai ɗaukin farko a wannan karan sun ce abubuwan sun bambanta da baya. Wannan ku akasari ya faru ne saboda raguwar maganin da aka samar a ƙarshen shekarar 2013 da ake amfani da shi yanzu.
To ma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro takun daga jihar Adamawa na Najeriya, inda mutane 12 suka mutu, kana 134 suke kwance a asibiti sakamakon barkewar cutar kwalara. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumomin kiwon lafiya a jihar Adamawa sun ko tabbatar da annobar cutar kwalara ne a ƙananan hukumomi biyu da ke makwabtaka da juna, wato ƙananan hukumomin Mobi ta Arewa da kuma Mobi ta Kudu, wanda kawo yanzu aka bayyana cewa mutum 12 ne ma suka mutu, yayin da mako ake jinyar mutum 134 sakamakon kamuwa da cutar. Tun farko da yake tabbatar wa manema labarai bular cutar, Dr. Balki Baremdili, da ke zama shugaban cibiyar aiki da cikawa na yaki da bular cutuka a jihar, wato Emergency Operation Center EOC a takaice, ya ce tuni fa aka tura manyan jami'an kiwon lafiya tare da haɗin gwiwar jami'an hukumar kiwon lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato WHO, domin shawo kan lamarin. Lallai an fi samun rahoton bular cutar kwalara ne daga babban asibitin garin Mobi, inda aka kawo su majinyata da ke amai da gudawa, kuma tuni mutum 12 suka mutu, yayin da ake jinyar 134. Kuma kawo yanzu tuni aka ɗebi samfurin kwayar cutar da min bincike a babban asibitin koyarwa na Maiduguri domin dauka mataki. Bullar cutar dai na ko zuwa nema yayin da ma'aikatan jinya a Najeriya ke cigaba da yajin aikin da suke yi, kuma tuni hukumomin kiwon lafiya a jihar suka soma wani gangamin faɗakar ga al'umma na ke kulawa da tsaftar muhalli domin gudun yaduwar cutar, kamar da yadda Dr. Dilima ke ƙarin haske. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin suma amin Allah, amin, amin suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa, ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa.
To, a can jihar Niger ko gwamnatin jihar ce ta baiwa iyalan wasu mutanen da suka mutu sakamakon rikicin da ya barke tsakanin sojoji da farar hula a ƙaramar hukumar Bosu, wanda ya dalilin mutuwar farar hulan da sojoji. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ba da naira miliyan 26 ga iyalan waɗanda aka kashe a rikicin nan da ya barke a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mutanen ƙauyen Kofa a yankin ƙaramar hukumar Boso. Tun a cikin watan Agustan shekara ta 2016 ne dai aka samu wannan tashin hankali, da hukumomi suka tabbatar da mutuwar sojoji 12 da kuma hararen hula 16. Taimakon kuɗin dai ya shafi iyalan sojojin da suka mutu da kuma iyalan fararen hular. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger.
Abinda Niger ta gamanta kashi akan wannan tallafi da na sojoji da na su mutanen wannan ƙauye ya kai naira miliyan 26.
Yanzu su mutanen waɗanda ƴan uwansu suka mutu a ƙauyen wato farar hula, a nawa ne aka ba su?
A kowane mutum da ya rasa ranshi mutum 16 an ba shi naira 400, ba a matsayin diya ba sai dai a matsayin tausayawa na mai girma gwamnan jihar Niger.
Su sojoji fa nawa aka ba su?
Su sojoji su kuma su mutum 12 wannan mun tura wannan hukumar security na jihar Niger su ne za su ba da wannan tallafi.
Tun a lokacin da wannan al'amari dai ya faru, gwamnatin jihar Niger ta ce ta sanya kwamitin binciken dalilin wannan tashin hankali, amma kuma har ya zuwa wannan lokaci babu wani cikakken bayani akan rahoton wannan kwamitin. Alhaji Mamman Musa shine kwamishinan ruwa na jihar Niger, wanda kuma ya wakilci gwamnan jihar Niger a wajen ba da wannan tallafi. Ga abin da yake cewa akan batun rahoton kwamitin.
Akwai kwamiti har ana expecting report, wanda na san ya fito babu ne na boyewa ba.
Dole yanzu bai fito ba.
Wannan report ne ya fito, kowa zai gani yayi.
Daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin iyalan mamata wato fararen hulan da suka samu wannan tallafi.
Usman Saidu.
Kai dan uwanka ne ka rasa a wancan lokacin?
Yaro na ne.
Dan danka kenan. Gashi ka samu wannan tallafi, ya kake ji?
Lokacin nan da abu ya faru gaskiya ban ji dadi ba, to amma komai duk abun da ya faru ya zama abun hakuri.
Ga yaki fanta.
Danka ne aka kashe lokacin?
Dana ne aka kashe guda biyu.
Guda biyu? Wanda ga shi an baka wannan kuɗi, kana ga yana da amfani a wurinka?
To, zai yi amfani a wurina saboda ya zama abin tausayi ne, dole in karɓa.
Ko baya ga tallafin kuɗin dai akwai buhuhuwan shinkafa da na masara da sauran kayayyakin masarufi. Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Lallai, 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 l
To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan.
Ahmed Lamin, Madrasatul Din al-Islam, Damagaram, Niger. Zan karanta suratul Nur. A'udhu billahi as-samil 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu nurus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم.
To Allah ya karba. Har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin mai rikita-rikita da jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta fada yake nunawa game da demokradiyyar kasar, wannan ne maudu'in shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Akalla ba za a kasa jihohi 20 cikin 36 inda jam'iyyar APC take fuskantar matsaloli walau a zaben shugabannin a matakin unguwa ko a jihohi ko kuma duka biyu. To ko me yasa jam'iyya da take mulki a tarayya da kuma jihohi 19 take fuskantar irin waɗannan matsaloli? Kamin ku ji amsar wannan tambaya ga shimfidar da Nasiru Adamu Ilika ya aiko mana kan wannan batu.
Kama daga Lagos mazabar uban jam'iyyar APC Bola Tinubu an yi zabe biyu na shugabannin APC duk kuma a Ikeja inda tsohon nanun daman Tinubu wato Fuad ya jagoranci bangaren kogima da ake ganin gwamna Yaya Bello ya kama jam'iyyar Kankam da gefantar da irin su Dino Melai an samu tagwayen taron APC wanda kuma da ribas har ma raunuka wasu ka samu sakamakon taruka kwara Ogun Binuwe Enugu duba kwashe nikar da waka ba wasu jihohin kuma irin Adamawa imma an buƙaci soke zaben koko ba gudanar da zaben ba kamar a Taraba an samu asarar rayuka a wasu jihohin inda wasu daga manyan yan jam'iyyar suka kauracewa tarukan a Kano da Bauchi yayin da aka soke zaben a wasu jihohi wasu ko sun yi nasarar dawo da shugabannin su ne ta hanyar ƙuri'ar mun amince yanzu za a tuna sanata Suleiman Hunkuya Kaduna ya buƙaci a soke zaben ko su fice daga jam'iyyar ta APC
tsari ne dama da kitifi na cuta na zalunci wadda aka dauko wadda ni ina tabbatar maka tabbas in ba a gyara wannan ba zalunci ne Allah ko baya yarda da zalunci ba ko za a zalunci jama'a a yanzu a 2018 mutane na kallo ba zai yiwu ba
ya jam'iyyar take ganin za ta tsira ko fita daga wannan dambarwar ga sakataren jam'iyyar mai malabu ne
adalci kenan saboda yanzu da a ce wasu kamar yadda wasu jam'iyyu suke su shiga daki su zo da su rubuta shugabanni da ita ce kamar ma'ana mutane suna tunanin za a cikin nutsuwa wannan ba ita ce nutsuwa ba a baiwa mutane daman su fita su zabe wanda suke so duk da cewar tsarin mulkin jam'iyyar nan ba ta hana sulhu ba akwai consensus duk inda ake so a yi sulhu za a yi sulhu, inda ya gagara kuma za a ji a yi zabe. Wannan shine abin da tsarin mulkin jam'iyyar nan ta kawo. Rigingimu kuma kamar yadda ka faɗa, jam'iyya idan ta yi ƙarfi ba yadda za ka yi karaba ta da rikici, cikin rikicin za a warware kuma shine ƙarfin ta din.
Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano, me yasa APC ta fada cikin wannan rikici ne, kuma me haka ke faɗa kan ƙwarin demokradiyya a ƙasar?
To, wato idan akwai abin mamaki game da matsalar da ta fuskanci APC, bai wuce da aka daɗe zuwa yanzu kafin abin da zai same ta ya same ta ba. Wato a kusa ba zan iya tuna jam'iyyar da ta kafa gwamnati amma wato ta taɓe irin APC ba. Ma'ana ana kafa gwamnati kusan duk 'ya'yanta suka nuna ba ruwansu da ita. 'Yan majalisa su ne farkon waɗanda suka yi naɗe-naɗen shugabancinsu ba tare da taɓa hali da jam'iyya ba. Shugaban ƙasa ya zo ya yi naɗe-naɗensa ba tare da naɗa wato kula jam'iyya ba. A ministocin da ya naɗa waɗansunsu suka yi naɗe-naɗe na hukumomin da suke ƙarƙashin ma'aikatunsu ba tare da kula jam'iyya ba. Ba fi shekara da kafa gwamnati ba. Aka wayi gari APC Sharkwata a Abuja ba ta iya biyan kuɗin wuta ba, ba ta iya biyan kuɗin lantarki ba. Sannan aka zo aka shiga rigingimu tsakanin wato a jihohi da yawa, tsakanin ko dai tsakanin gwamna da kuma senator ko tsakanin gwamna da minister. Aka rasa wanda zai tsawatar, aka rasa wanda zai yi sulhu, sai a ƙarshen-ƙarshe aka zo aka kafa kwamitin mutum ɗaya aka nemi ije isulhun ta duk waɗannan rigingimun da aka shekara uku ana yi.
Me yasa ba za a yaba wa APC saboda wannan ba? Misali, saboda ba ta iya biyan kuɗaɗen wuta, ba ta biya kuɗin ma'aikata da ke headquarter jam'iyya ba. Abin da ake sukar gwamnati da ta wuce kenan, ana ɗaukan kuɗin gwamnati ana hidimar siyasa da shi.
Haka ne, ba yabo ba za a yaba mata ba, saboda da ba ta sami wannan gatan a ɓangaren gwamnati ba, ba ta kuma tsara kanta ta samar wa kanta da kanta gatan ba.
To abin da nake cewa Dr. Dukawa, shin wannan ana iya aza laifin nan a wajen rashin fahimtar siyasa na shugaban ƙasa da kuma shugabannin jam'iyya?
To akwai dalilan gaskiya da yawa. Na farko, yanayin yadda aka yi majar, yadda aka nemi waɗanda wato suka amfani da dukiyar gwamnati ta hanyar da suka amfani da ita, sai ake jin kamar su ne suka janwo a kashe zaɓe, don haka sai ake ɗaga musu ƙafa. Saboda haka wannan ya zama matsala. Sannan kuma yana daga cikin abin da ya janyo matsala tabbas, wato tarbiyyar shugaban gwamnatin ta soja. Wato a soja ya riga ya saba in ya ba da umarni bi kawai za a yi. Amma yanzu mamaki ita yi wani abun ma sai yi mamakin don ne ma zai taso, yaya za a yi ɗan adam ya zo iya haka, ya za a zo ana rigima da mutum? Akwai alamun haka a cikin gwamnatin.
Me ya bambanta wannan matsala da APC take ciki da abin da ya samu PDP a 2015?
To, ta wata fuskar kamar tarihi ne yake mai ta kansa. Shi ne jam'iyya mai mulki tana ganin alamun matsala, don haka tana ta ƙarfin tuwo. Wannan kuma ya jan wurin, don haka akwai waɗanda suke ganin saboda watakila gwamnati ba ta yi wa mutane yadda suke so ba, suna ganin kamar ta faɗi gasarsa, don haka suna son su yi wani wata rigima a kan samun yadda suke so. Wannan kamar yana maimaita kansa. To, sannan kuma in ba a yi hankali ba, watakila kuma shi kenan ɗan canjin da aka samu a 2015, wanda ake ganin an yi zaɓe ingantacce karɓaɓɓe. To, da alama da ƙarfi samu 2019, saboda daga dukkan alamu wato waɗanda suke gwamnati kamar sun tsorata saboda haka suna za su sha ƙarfi a maimakon sun zaɓe sahihi. Waɗanda kuma suke hamayya da gwamnati suna ganin rauninta, suna ganin kamar ta faɗi ga sassa za su iya ci, don haka sun zafi wuri maleji saboda Allah ne isa abin da zai auka 2019.
Abin da samu APC ba mamaki sauran jam'iyyu su ma in suka zo nasu zaɓuɓɓukan watakila a fuskanci matsala kwatankwacin wannan. Me haka ke cewa game da demokuraɗiyyar Najeriya shekara kusan 20 da dawowa ta farkin demokuraɗiyya?
Za a iya cewa kwan gaba kwan baya.
Ta yaya za a yi jam'iyyu su ginu bisa ta farkin demokuraɗiyya ba tare da suna da ubangida ba, ma'ana inda gwamnoni suke a matsayin gwamnoni yanzu matsayin iyayen gida ne suke, in ba ka tare da gwamna ba dama a ce ka samu abin da ke nema a matakin jam'iyya daga jiha.
Haka ne, wato idan da za su iya yi inda su masu mulkin su za su yi, to su yi dokar da za ta haramta wa gwamna tasiri akan jam'iyya. Ya zamana duk wani mai neman mukami kowane iri ne karami da babba ya tafi wurin jam'iyya, shugabancin jam'iyya ijar girmansa zamana su ne suke tsaye da takarkaru. Sannan su kuma shugabannin jam'iyya idan za su cire kwaɗayi, in an dawo musu da wannan ƙarfin su cire kwaɗayi, ya zamana cancanta suke dubawa wajen tsaye da takarkaru.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamu na madadin Nasiru Adamu Ilikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin, a nan Isa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice.
To a takaice, har yanzu bangarorin da ke fafatawa da juna a Sudan ta Kudu ba su rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba, bayan an shafe kwanaki biyar ana ta zafafan muhawarori tsakanin wakilan a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha, wanda hakan ya sa masu shiga tsakani na ƙungiyar ƙasashen ƙuryar Afirka IGAD a takaice suka tsara wani daftarin da ya taɓo muhimman batutuwan da ake taƙaddama a kai, da fatan ɓangarorin za su rattaba hannu a kai zuwa ƙarshen mako. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce ba ta yi yunƙurin yin katsalandan a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016 don amfanin Donald Trump ba. Ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular Larabawa Anwar Gargash ya ƙaryata hakan ne ta kafar Twitter jiya Talata, bayan da kafafen yaɗa labarai a Amurka suka ruwaito cewa ɗan Trump ya gana da jakadun Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa a shekara ta 2016 don tabbatar da hakan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa ganawar da aka shirya yi tsakaninsa da shugaban Koriya ta Arewa a watan gobe ba za ta yiwu ba. Idan ba a yi ba, watakila za a yi nan gaba, cewar Trump ya ƙara da cewa mai yiwuwa ba za a iya yi a ranar 12 ga watan Yuni ba. Murƙushe zanga-zangar siyasa da gwamnatin ƙasar Burundi ta yi a shekara ta 2015 har yanzu na shafar babban birnin ƙasar, inda har yanzu ake ci gaba da ɗaukar matakan tsaro masu tsauri. Har yanzu wajibi ne ga mazauna birnin su ajiye littattafan rubuta sunayen duk waɗanda suka kai musu ziyara. Hukumomin tsaron gwamnati na iya buƙatar ganin irin waɗannan littattafan, kuma muddin ba a gabatar da su ba ana iya kama mutum. Cutar Ebolar da ta kashe mutane 24 a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo na iya yin illar da ta kai wadda ta addabi Afirka ta yamma a shekaru baya.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu, Amadu kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da taimaka min muka gabatar da shirin, sai Chubahiro Diodone da ya ba da umarni da injiniyan mu Jim Cook, ni Ladan Ibrahim Ayawa da cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.